Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Binta Yasiru. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 16 ga watan Maris din shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Hukunta a Myanmar sun tsaiwata dokar taɓaci a wasu yankuna na babban birnin Yangon. Jiya Litinin bayan samun rahotannin ƙarin masu zanga-zangar da jami'an tsaro suka kashe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da shugaban Pentagon Lloyd Austin sun sauka a Tokyo a ranar Litinin don tattaunawa da ƙawayen yankin. Wasu ƙarin ƙasashen Turai sun dakatar da amfani da maganin allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca.
Dakarun Najeriya sun yi ikirarin kwato wasu muggan makamai daga mayakan Boko Haram a arangama daban-daban da suka yi da mayakan kungiyar a ƙauyuka da dama da ke jihar Borno.
Waɗannan manya-manyan makamai da ƙananan bindigogi sun tasamma guda 36 ne da kuma manyan bindigogi masu kakkaɗo jiragen sama.
Sannan za ku ji cewa ƙwararru a fannin shari'a na yin kira da a samar da guraben yin nazarin harkokin shige da fice a jami'o'in Najeriya. Abin da suka ce zai taimaka wajen magance matsalar tsaron da ke addabar kasar.
Sannan ne muka zagaya faɗin kasar sai muka tarar cewa duk Najeriya babu jami'ar da ke koyar da dokar shige da fice.
Ko muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin baya ga haka za mu kawo muku shirin tsakan wuya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da asuba. Da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Mahukunta Myanmar sun tsaiwata dokar taɓaci a wasu yankuna na babban birnin Yangon jiya Litinin din nan a daidai lokacin da aka samu rahotannin ƙarin masu zanga-zangar da jami'an tsaro suka kashe. Ƙungiyar masu bada shawara ga ƙungiyar fursunonin siyasa wacce ke bin diddigen rikicin ta ce akalla mutane 20 ne aka kashe jiya Litinin a cikin harbe-harbe da jami'an tsaro suka yi. Jiya Litinin, babban magatakardan Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya bayyana takaicin ƙaruwar tashin hankali a Myanmar a hannun sojojin ƙasar a cewar kakakinsa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da shugaban Pentagon Lloyd Austin sun sauka a Tokyo a ranar Litinin don tattaunawa da ƙawayen yankin don sake tabbatar da ƙawancen ƙasashen yankin tekun Pacific a yayin da ƙasar Sin ke ƙara nuna ƙarfinta da Koriya ta Arewa kuma ta yi shiru. Manyan jami'an diplomasiya da na tsaro na Washington sun fara ziyarar kwanaki 4 a yankin, wanda kuma zai kai su Seoul, ziyarar su ta farko a kasashen ƙetare a matsayin wakilan gwamnatin Biden. Blinken da Austin za su gudanar da abin da ake yi wa lakabi da biyu a ƙara da biyu, ganawa tsakanin shugabannin harkokin kasashen ƙetare da na tsaro da takwarorinsu na Japan, ministan harkokin waje Toshimitsu Motegi da ministan tsaro Nobuo Kishi. Ranar Talata kafin su tashi zuwa Seoul ranar Laraba. Masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ƙarin ƙasashen Turai sun dakatar da amfani da maganin allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca suna nuna damuwa game da daskarewar jini duk da babu wata hujja da ta nuna cewa allurar tana haifar da daskarewar. Bisa ga cewar shafin yanar gizon AstraZeneca, an samu rahotanni 37 na daskarewar jini daga cikin mutane sama da miliyan 17 da aka yi wa rigakafin a tarayyar Turai da Burtaniya. Kamfanin da hukumar lafiya ta duniya sun ce babu wata hujja cewa allurar na haifar da daskarewar jini. Burtaniya, wacce ta fi yin amfani da allurar, har yanzu tana goyon bayan allurar rigakafin.
Binta Yasiru za ta sake dawowa da labaran duniyar a zagaye na biyu nan ba da jimawa ba. Amma kafin nan, dakarun Najeriya sun ce sun kwato su muggan makamai daga hannun mayakan Boko Haram a arangama daban-daban da suka yi da ayan kungiyar a ƙauyuka da dama da ke jihar Borno. Babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiri ne bayyana hakan, yayin da ake bajewa manema labarai waɗannan makamai da suka hada na kakkaɓo jiragen sama. daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Daudabi ya aiko mana.
Waɗannan manyan makamai da ƙananan bindigogi sun tasamma guda 36 ne, da kuma manyan bindigogi masu kakkaɗo jiragen sama, da dukkaninsu aka baje su a bainar manema labarai don nuna ma jama'a irin nasorin da jami'an sojan Najeriya suke samu a cigaba da wannan yaki da suke yi da mayakan Boko Haram ɗin. Daren Atariya dai mana takaitaccen jawabi cikin harshen Hausa game da wannan nasorin da jami'an sojan Najeriya suka samu, sai dai bai taɓa batun adadin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin da aka kame ba ko kuma aka raunata.
To alhamdulillah, kaga dai cikin 'yan kwanakin nan aka samu gagarumar mahobasa da aka samu tsakaninmu da ainihin sojojin sama, sai aka samu ana ta ayyukan nan, kuma rahama Ubangiji ta ba mu nasarori kan haka da muke. Za mu ci gaba da haka din sai mun tabbatar duk wani dan Boko Haram da ke kasar Borno ko Yobe ko Adama duka ma Najeriya, mun tabbatar mun kawo su, mun mika wa hukuma, mun yi abin da ya kamata a yi a kansu. Duk wani abin da ya kamata a yi wa soja, ya Allah kayan sawansa ne, wajen kwanansa ne, makaman da zai yi aiki da su ne, ya Allah motocin yaƙi ne, duk za a samu a ba wa sojojin nan sai abin da ya kamata. Shi yasa ma na zaga na zo na same su baki da baki, sai mun magana ni ma in ji su in tabbatar duk abin da suke bukata an musu.
Shi ma tsohon kwamandan rundunar soja shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri, Major General Abdul Kalifa Ibrahim, ya mika ragamar rundunar sojan ga magajinsa, sai dai ya jawo hankalin jami'an sojan a jawabinsa na ban kwana. Dama abin da ke cewa,
I therefore urge you to continue to be disciplined, to continue to be hardworking, to continue to be courageous. Take the fight to the enemy. Contest the night with the enemy. The Boko Haram terrorists like to move at night. You must therefore carry out offensive operations at night. Ambushes and the rest. Is that clear?
Yes, sir.
Yace ina kira gare ku, ku ci gaba da kasancewa masu tarbiya, ku ci gaba da kasancewa masu kwazo, ku ci gaba da kasancewa masu jajircewa, ku kai wannan yaki zuwa ga abokin gaba, ku dinga kai wannan yaki cikin dare. 'Yan kungiyar Boko Haram suna son zirga-zirga cikin dare, don haka dole ku dinga kai hari cikin dare, ku dinga yi masu kwanton ƙauna da dai sauransu. Ina fatan kun fahimce ni, a cewar Major General Abdul Kalifa Ibrahim, tsohon kwamandan soja shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri. A daidai wannan lokacin ne kuma ake ci gaba da samun wasu rahotannin da ke fitowa daga arewacin Borno, wanda ke nuna da cewa mayakan Boko Haram ɗin sun kai hari garin Mobar, wanda har yanzu ba samu cikakken rahoto game da wannan harin ba. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
A cikin kwanaki 10 masu zuwa, Amurka za ta cimma abinda shugaba Joe Biden ya bayyana a matsayin manya-manyan manufofi biyu: yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus da kuma hannunta mutane miliyan 100 da cek din kuɗi. Waɗannan kuɗaɗen suna daga cikin kuɗaɗen da aka fitar daga dala biliyan 1.9 na tallafin coronavirus da shugaban na Amurka ya sanya hannu kan duka a makon da ya gabata. An fara abin da gwamnatin suke inganta rangadin jaddada cewa taimako ya zo jiya Litinin. Waɗanda suke rangadin sun haɗa da shugaban ƙasa da wasu, ciki har da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris, da za su ziyarci jihohi da dama da za a fara wannan makon don yayata fa'idodin shirin. An shirya ziyarar gangami ne da nufin nunawa masu jefa kuri'a yadda tallafin da dukkan majalisun biyu suka amince da shi, duk da adawar 'yan Republican, za ta iya taimaka musu. 'Yan majalisar Republican sun nuna adawa da yawan kudin tallafin da ke yarjejeniya, suna masu cewa wasu kudaden ba su da alaka da kawo ƙarshen cutar coronavirus a Amurka. Dubban yara da ba sa tare da iyayensu da suka tsallaka kan iyakar Mexico zuwa Amurka sun hanzarta sake rura wutar muhawara kan batun bakin haure a Washington, inda 'yan jam'iyyar Republican da Democrats ke samun sabani kan wanda ke da laifi, abinda bangarorin biyu suka bayyana a matsayin tashin hankali. Shugaban marasa rinjaye a majalisar, Kevin McCarthy, ya jagoranci wasu gungun 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar zuwa iyakar ranar Litinin don yin Allah wadai da manufofin shugaban jam'iyyar Democrat Joe Biden. Da McCarthy ya ce sun bude kan iyakar domin bada damar kwararowar bakin haure. Gwamnatin Biden ta bayyana kwararar kimanin ƙananan yara 30,000 da ba su da rakiya a cikin watan Fabrairu kadai a matsayin kalubale, a maimakon bayyana lamarin a matsayin tashin hankali. A ƙarshen mako, ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta ce a cikin kwanaki 90 masu zuwa, hukumar bada agajin gaggawa ta tarayya za ta taimaka wajen tantance aiwatar dumbin ƙananan yaran bakin haure da suka kwararo Amurka ba tare da iyayensu ba. Mutumin da ya tarwatsa kansa a harin bam na ranar Kirsimeti a cikin garin Nashville yana fama da rudewa da kuma fushi da ya shafi karkatattun ra'ayoyi kafin fashewar, amma babu alamun da ke nuni da cewa ra'ayin siyasa ya tunzura shi. Hakan yana cikin rahoton FBI da ta bayar jiya Litinin, sanarwar ta FBI za ta warware wasu daga cikin abubuwan da suka daurewa mutane kai dangane da fashewar abinda ya rikita masu binciken da farko da kuma jama'a, saboda ba shi da wata manufa ta zahiri ko kuma alaka da masu wani irin ra'ayi. FBI ta kammala da cewa dan kunar bakin waken Anthony Quinwana ya zaɓi wuri da kuma lokaci da fashewar za ta ɗauki hankali ba tare da raunata mutane ba. A takaitattun labaran duniya, mahukunta a Myanmar sun tsawaita dokar ta ɓaci a wasu yankuna na babban birnin Yangon jiya Litinin bayan samun rahotannin ƙarin masu zanga-zangar da jami'an tsaro suka kashe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da shugaban Pentagon Lloyd Austin sun sauka a Tokyo a ranar Litinin don tattaunawa da kawayen yankin. Wasu ƙarin ƙasashen Turai sun dakatar da amfani da maganin allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hukumomi a Najeriya ke laluban hanyoyin da za a magance matsalolin tsaro da suka addabi kasar, kwararru a fannin shari'a sun ce karfafa tsare-tsaren shige da fice za su taimaka wajen magance matsalar ta tsaro da ta addabi sassan kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Alphonse Okoruge ya aiko mana daga Umahiya.
Tsohon Darakta Janar na gidauniyar zurfafa ilimin shari'a ta Najeriya, Farfesa Epiphany Azinge ne wannan kirar. A yayin da ake kaddamar da cibiyar nazarin dokar shige da fice, wato Center for Immigration Law Studies a Jami'ar Gregory da ke garin Uturu na jihar Abia. Farfesa Azinge ya ƙara da cewa har yanzu akwai rata a dokar 2015, kuma akwai batutuwan tsari da ya zamanto dole ne mu dube su, kamar batun sulhunta dokokinmu da yarjejeniyar ECOWAS. Mafi muhimmanci a nan kuma shine dole ne hukumar shige da fice ta amince da cewa har yanzu iyakokinmu suna buɗe sosai, kuma wannan na shafar tsaro da tattalin arzikin ƙasarmu. Saboda haka dole ne a ɗauki mataki a kan wannan don mu yaƙi yawaitar makamai da shigowar bakin haure ta farauniyar hanya. Farfesa Gregory Ibe shine babban shugaban jami'ar Gregory, kuma ya yi tsokaci kan muhimmancin buɗe cibiyar shige da ficin. Ya ce muna fuskantar batutuwan da suka shafi ficewar 'yan Najeriya zuwa wasu ƙasashen da kuma matsalolin da sukan fada ciki saboda rashin fahimtar dokar shige da fice. To bisa wannan ne muka zagaya faɗin ƙasar sai muka tarar cewa duk Najeriya babu jami'ar da ke koyar da dokar shige da fice. To shi yasa muka dage lallai sai mun kafa wannan cibiyar don buɗewa al'umma ido kan dokar shige da fice. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahiya, Najeriya.
To ana dai tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Sunana Muhammadu Murtala Yusuf Tama. To batu ake na maganan farmaki da aka kaiwa Fulani a kudancin Najeriya. Magana ta gaskiya, wannan magana ce kawai. ai akwai doka da oda a kasan ba mana zauna bane kara zube idan aka ce mutane za su dinga kai farmaki idan wasu sun yi laifi to ai kaga sai jawo kalubale kasa ba ta zauna lafiya ba tunda Najeriya dukkan mu Najeriya ta da kowa da kowa ne kuma babu kabilar da ba shi da juna ba kowa yana nan gari wannan nan can gari wannan nan can gari ba zai wanda suka yi laifi tsare kuma ce za farwa mutane baki dai ba aibibi wannan bai kamata ba ni ana tunanin sannan kuma suke cewa suna iranan suna zaton idan fulani suka kidnapping ana zuwa ana didita da shugabannin su ana didita ya negotiation sannan a sako mutane wannan ba gaskiya bane in kuma gaskiya ne sai a je a shigar da report idan an tabbatar in yazo ita gwamnatin jiha ko ta tarayya sai ta shiga labarin a bincika tabbatar da gaskiyar al'amari amma dan wasu tsararren mutane sun zo sun laifi wasu ce za su je su dauki mataki wannan shi yake haifar da rashin zaman lafiya a ƙasa
sunana Isaka Dogo Ango gaskiya abun ba dadi koda zargi ne koda gaskiya ne gaskiya mu abun bai mana ba saboda duk abin da ke kawo tasiri hankali ba san mu muke sai dai in Allah kadara a ce haka ne amma in haka ne kuma to a duba tsakanin su koda su ne suke yi da a duba sai kuma a nema sasanta a gyara a zamanin lafiya saboda zaman lafiya shine gaba kar mu sa mu sa hankali ba babban duciya mu ce a sai mun yi kudi a buy for a wannan ba hujja bace mu duba a hankali in sarkin Fulani zai gyara ya duba yaransa ya musu gargadi in su ne kuma su daina ko ba gaskiya ta Allah ba amma kuma ba su bane to Allah fushi ya san masani
Assalamu alaikum barkan da mu da wannan lokaci barkan mu da saduwa da kowa a sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a cigaba da muhawarar da muke ji dangane da makomar rikicin Fulani a Najeriya din yau za mu tabo batutuwa da dama da za su hada da batun makomar ruga ta Fulani din abinda aka dade ana cewa yana ɗaya daga cikin bangarorin da suka janyo matsalolin da ake gani sannan kuma ina maganar wato ilimin nan da su Professor Jibril Aminu suka fito da shi shirin ba da ilimi ga Fulani wanda aka watsar da shi mai ruwa da shi zai taimaka wajen shawo kan wannan lalura ta yanzu sannan kuma ina maganar wato tasirin wannan rikici dangane da rikicin da ake samu tsakanin su da su Fulani din na Najeriya musamman wanda suke kudu da wanda suke arewacin Najeriya da yadda suke kallon lamarin zamu kuma tabo wato martani da mutane suke mairwa game da kokarin da Sheikh Malamin na Kaduna Sheikh Ahmed Gumi yake yi na saduwa da Fulani a cikin dazuzzuka to ba ta da bata lokaci ba ga baban gida tare da bakin sa
abin nan fa ga baki ɗayan shi in ka tattara abin da ya shafi ilimi ne yau idan aka samu gwamnati ta tabbatar musu da abubuwan da ya kamata irin su burtalolin su da irin su me yake da suna irin su inda za su kula da dabbobin su shine kaman abin nan wanda gwamnatin tarayya ta yi magana a kai abin nan
ruga ruga kenan ko
yawa ruga kenan so kaga duka waɗansu abubuwa ne wanda yake haƙoƙi ne nasu wanda gwamnatoci ya kamata su yi amma yau saboda ana tunanin ba za a samu wani abu a gurin su wanda ya shafi kudaden shiga ba so ba wanda ya damu da wannan kawai kuma inda za su yi haka din nan ne ma za su fi samun kudin shiga saboda kaga farko dai masu wutar lantarki za su samu masu yin yogurt din nan za su samu amfani a gurin sannan kuma su kansu Fulanin kuma za su kuma amfana da abubuwa na jin daɗin rayuwa to amma yau duka in ka tsaya ka kalli arewacin Najeriya babu waɗannan abubuwa to su kuma kudancin sai suna kallon yin wannan gagen da ake magana sun ɗauka ba wani abu ne wanda ya shafi na mai kiwo ba sai daga baya ne ma suka ma fahimci to ai duk wanda yake kiwo ko kaji kake kiwo ka zama makiyayi kai ma wanda yake kuma shine abin da ya kamata a ilmantar da su tukunna su fahimci menene ma rigan ma tukunna amma ina tabbatar maka wajibi ne fa gwamnati ta saki tushen baya shine ta dawo da maganar nomadic din nan domin yana da muhimmanci fiye da yadda ake tsammani mun yi bincike mun fahimci kudaden da ya kamata a basu na su riƙa gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu na abin da ya shafi harkokin Fulani saboda an yi su ne kawai akan abin da ya shafi makiyaya sai aka ce riga so kuma sai suka kasance ba kudin da za su yi wannan aiki. Suna su ne kawai su gina makarantu ne, amma kuma daukan kuma malamai da kula da malaman duka kuma na gwamnati ne. To shi sai shine sai muke gani idan aka shigo kuma da bangaren da yake ba da ilimi na abin da ya shafi sanin Allah da kadai kashi, da kuma in ka aikashe mutum bai maka komai ba ga hukuncin shi, in ka yi kaza ga hukuncin shi, in ka yi kaza ga abin da Allah ya ce, duka sai aka rasa waɗannan abubuwan ga baki daya. Sannan kuma da maganan shi na maganan zamfara, akasarin zamfara Fulani ne cikin kashi 100 kusan 90 da wani abu duka Fulani ne. To amma abinda ya faru da jihar Zamfara, su ne suka rika cutar da junansu, domin me kamar yadda ne muka magana baya, suke sace shanun junayensu. Domin me, saboda na ga wannan yafi ni yawan shanu, yafi ni arziki kenan, saboda Bafulatin ni yana kallon yawan shanun shi shine arzikinsa, shi kuma wancan mai yiwuwa bai kai shi ba. So kaga duka anan gun sai ana ta samun rigingimu, suna ta kashe junansu, ko kuma ana ta kuma sace shanun, ana ta tafiya da su kudancin kasar nan, ana sai da su. So amma idan gwamnatin za ta zauna ta yi taro musamman akan abin da ya shafi harkokin Fulani, shine a fitan musu da burtali, kuma a samu musu da rugagen nan. Wancan da gwamnatin tarayya da ta ce za ta yi ya zama wani abu ana gani za a ɗiba kudin ƙasa a yi ma waɗansu mutane waɗanda ana kallon kaman su kansu ma ba su ma da mahaki ma a ƙasa, wanda mu kuma muna gani ba daidai ba ne, domin kundi ne na tsarin mulki ya ba da wannan dama. Kowane ɗan ƙasa yana da ƴanci abinda aka yi ma wancan yankin a yi ma kuma wannan yankin. So wannan shine abin da ni nake kallon ya kamata kenan ita hukuma ta yi. Sannan su kuma Fulanin da shugabanninsu fa na gaskiyan ba waɗanda suke zalunta suke cutansu ba, na gaskiya su sa su a hanya, su nuna musu kuma mahimmancin zaman lafiya da kuma mahimmancin rike mutuncin kai. Saboda da an san Fulani da kawaici da kuma kunya da sauransu. To amma yanzu ina tabbatar maka wayan ma da za ka gani a hannun Bafulatana, kai ka san wayan ma ya wuce hankali, ya fi ƙarfin nonon da take sayarwa.
Shi bari mu ji abin da sarki zai ce. To sarki, akwai mataki da sanannen malamin addinin musuluncin nan, wato Sheikh Gumi, yake yi na shiga dazuzzuka domin ilmantar da Fulani da kuma neman sulhu. Ya kuka ji game da wannan mataki da ya dauka?
To ai mataki ne mai kyau, tunda mutum da zai shiga da zai daidai nemi sulhu, kuma nabi kuma zai daidai koyar da addini, kuma dama addinin shi yake so dama koyar musu, saboda su gane amma wannan abin da yake yana da kyau. Naji wasu kuma suna karkatar da abin, saboda kana duk lokacin da mutum yake so ya abin kirki, kuma sai ga wasu shi korin magana da ba suna so su wazi musu nuna wa wanda yake nan ba daidai bane. Abin da yake gaskiya yana da kyau, don haka ne wannan abin da muna abin da ke faruwa, tunda abin ya zama haka, ya kata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su karfafa mu abun, su karfafa mu wannan abun karfi, su ba shi karfi sosai. Kuma gwamnati yanzu sun damu ya karanta ka, ya kamata ta nemi kungiyoyi, ta zauna da su kungiyoyin, a tabbata an zauna su kowane yanki, tunda kowane wuri akwai hardo, a zo a zauna da su, idan ka zauna su a ganga musu abun da ya kamata su zo su yi, saboda idan su ina kamar su karfi su hardo za su shiga ko ina lungu zai su ringa taro da sauran hardo kamar yadda muke a gudu can. Idan aka yi haka, tunda kowane ya san kowa, idan aka yi haka, to wannan abubuwan da ke faruwa, wannan bugi-bugin da sauransu gaba daya, wallahi gwamnati ta shigo ciki ta taimaka musu kungiyoyin da za a samu nasara kan lamarin. Amma bari abin kawai kara zubiya, tura ma'aikata su ne da kayan.
Sai dai sarki, ya kamata ka fahimci kungiyoyin ku na can kudanci gaban suke da kungiyoyin da suke nan arewacin Najeriya. Ku kuna can ne kuna kokarin kare muradin naku al'umma, su ne Fulani din nan makiyaya. To amma mu kuma namu na nan sai ya zama ma sun koma suna zaluntan Fulanin ne. So saboda haka akwai bambanci, shi yasa ka ji na ce maka kungiyoyi na gaske. Wannan abin da shi Dr. Gumi ya dauka, mu muna gani kamar aikin yayi mashi yawa. Wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin, gwamnati ta shigo ciki. Menene gwamnati ta shigo ciki? Wannan nomadic din nan dai da ake kallo, saboda ai kana nan doka ta ƙasa ne ta kafa ta, so menene amfaninta? Da sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema. amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyen bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda bata dauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne gabaki daya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi Fulani makiyaya mu muna gani anan ne za a yi nasaran abin da ake nema amma mutum guda ya dauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kaman aikin zai mishi yawa
to amma ajin Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma yasa shi doctor yace bar gara a fara da wani wurin wata kila yanzu zai zama kaman tunatarwa ga gwamnatin
ai gazawan gwamnatin shine nake ga maka rashin basu kudaden da ya kamata na su gudanar da irin waɗannan ayyuka ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi gashi nan an rubuta nomadic din
to ga shi kuma malamai to nan zamu tsaya sai mun da muku makon gobe muna da shirye ɗaya da ya rage mana da wannan muhawara din ya za madadin su baki namu Alhaji Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da Alhaji Musa Zika na kungiyar Amnesty International mai kare haƙƙin bil'adama a duniya tare da ita Grace Abdu da ta taimaka wajen haɗa shirin da kuma musamman shi Babangida Jibril da ya shirya muhawara din Ali Mustafa Sakwatani a Washington DC mun ba ku lafiya
a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice.
Mahukunta Myanmar sun tsaiwata dokar taɓaci a wasu yankuna na babban birnin Yangon jiya Litinin dinnan a daidai lokacin da aka samu rahotannin ƙarin masu zanga-zangar da jami'an tsaro suka kashe. Kungiyar masu bada shawara ga kungiyar fursunonin siyasa wacce ke bin diddigin rikicin ta ce akalla mutane 20 ne aka kashe jiya Litinin a cikin harbe-harbe da jami'an tsaro suka yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da shugaban Pentagon Lloyd Austin sun sauka a Tokyo a ranar Litinin don tattaunawa da kawayen yankin don sake tabbatar da kawancen kasashen yankin tekun Pacific a yayin da kasar Sin ke kara nuna karfinta da Korea ta Arewa kuma ta yi shiru. Manyan jami'an diplomasiya da na tsaro na Washington sun fara ziyarar kwanaki hudu a yankin wanda kuma zai kai su Seoul ziyarar su ta farko a kasashen ƙetare a matsayin wakilan gwamnatin Biden. Wasu garin kasashen Turai sun dakatar da amfani da maganin allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca suna nuna damuwa game da daskarewar jini duk da babu wata hujja da ta nuna cewa allurar tana haifar da daskarewar. Bisa ga cewar shafin yanar gizon AstraZeneca an samu rahotanni 37 na daskarewar jini daga cikin mutane sama da miliyan 17 da aka yi wa rigakafin a tarayyar Turai da Burtaniya. A cikin kwanaki 10 masu zuwa Amurka za ta cimma abin da shugaba Joe Biden ya bayyana a matsayin manya-manyan manufofi biyu yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus da kuma hannunta mutane miliyan 100 da cek ɗin kuɗi. Waɗannan kuɗaɗen suna daga cikin kuɗaɗen da aka fitar daga dala biliyan 1.9 na tallafin coronavirus da shugaban na Amurka ya sanya hannu kan duka a makon da ya gabata. Dubban yara da ba sa tare da iyayensu da suka tsallaka kan iyakar Mexico zuwa Amurka sun hanzarta sake rura wutar muhawara kan batun bakin haure a Washington inda 'yan jam'iyyar Republican da Democrats ke samun saɓani kan wanda ke da laifi abinda ɓangarorin biyu suka bayyana a matsayin tashin hankali. Mutumin da ya tarwatsa kansa a harin bom na ranar Kirsimeti a cikin garin Nashville yana fama da rudewa da kuma fushi da ya shafi karkatattun ra'ayoyi kafin fashewar amma babu alamun da ke nuni da cewa ra'ayin siyasa ya tunzura shi.
Karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hatsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishin mu na Yamai a jamhuriyar Niger. Yanzu kan a madadin Binta Asiyar wacce ta taya ni gabatarwa. Sai kuma ci ba hero jirgin ne da haɗa mana shirin ni Mahmud Dalo ne ke cewa kasance lafiya.